sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 2 ga watan Satumba shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da ministan fasahar sadarwar Najeriya Dr. Isa Alfantani. Inda ya bayyana cewa fannin fasahar zamani na taka muhimmiyar rawa a bangaren tattalin arzikin Najeriya.
In ka duba gudumawar fasahar zamani ya karu da a tarihin Najeriya bai taba karuwa ba bisa ga rahoton daga National Bureau of Statistics bai taba samu wannan nasarar ba a Najeriya sai a wannan karan cikin taimakon Allah alhamdulillah.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji cewa yayin da hukumar zabe ta jihar Borno ta tsaida ranar 28 ga watan Nuwamba a matsayin ranar zaben kananan hukumomi a jihar, wasu na ganin hakan bai dace ba. Ayan haka za mu kawo muku rahoto na musamman, sannan kuma muna nan tafa da labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan ga Hadiza Kyari da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka da Mexico na shirin tattaunawa cikin kwanaki 90 game da damuwar Amurka kan cewa shigowar ƴaƴan itace da kayan lambu na ƙasar Mexico na iya cutar da manoman Amurka. Ofishin wakilin cinikayyar Amurka Robert Lighthizer ya sanar a ranar Talata cewa Amurka na son ta yi nazari musamman kan shigowa da ƴaƴan itace irin su strawberry, tattasai da sauran kayayyaki da ke saurin lalacewa, mataki da zai iya haifar da sanya haraji. Shugaba Trump ya fahimci kalubalen da manoman Amurka ke fuskanta kuma ya ɗauki alƙawari wajen ingantawa da kuma tabbatar da daidaiton kasuwanci ga dukkan manoman Amurka, inji Lighthizer a cikin wata sanarwa. A cikin wata sanarwa kuwa ma'aikatar tattalin arzikin Mexico ita ma ta dau alƙawarin tattaunawa kuma ta ce tana son ta samu hanyoyin daidaito da juna game da damuwar da masana'antun noma na ƙasashen biyun suke gabatar. Jami'ai daga Vietnam da China sun sadu a wannan makon bayan da an kwashe watanni ana takaddama game da teku, ciki har da batun jirgin ruwan da ya nutse da gwajin makamai masu linzami. Ministan tsaron ƙasar China Wei Fenghe ya gana da jakadan Vietnam a China Pham Soi Mai a Beijing. A lokacin ganawar, Wei ya ce China na fatan ƙarfafa faɗin kai da yin haɗin gwiwa yadda ya dace tare da magance rikice-rikice tare da ƙasar Vietnam yayin da ake fuskantar sauye-sauye a duniya, inji wata sanarwa a shafin yanar gizo na ma'aikatar ƙasar. Masana harkokin siyasa na Asia sun ce bangarorin biyu na neman warware rikicin tsakanin makwabtan Asia don kada rikice-rikicen da aka yi fama da shi kwanan nan ya ƙara muni. Yunƙuri ne don sassautawa, ina tsammanin tashin hankalin ba wai don kawo ƙarshen su ba, amma don sassautawa, in ji Carl Thayer, masani kuma farfesa a kudu maso gabashin Asia a jami'ar New South Wales da ke Australia. Wani bidiyo da aka ɗauka tare da wayar salula ya nuna wasu masu shakatawa bakin teku a Grand Canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan ƙasa masu shigowa. Wani jirgin ruwa da ke gadin gabar teku mai suna Savamar Mankalani ya shigo cike makin da cunkoson bakin haure 49 a cikin kwale-kwale mai rauni, yayin da wasu masu yawon bude ido suke shakatawa kan babur ɗin ruwa. Bakin hauren na Afirka sun hango ƙasar Ture a karo na farko, ƙasar da suka jefa rayukansu cikin haɗari domin sa. Masu fatawcin sun sauya hanyoyi suna jigilar bakin haure ta hanya mai tsananin haɗari tsakanin yammacin Afirka zuwa tara tsibirin Spain da ke cikin tekun Atlantika, maimakon ƙetara Bahar Rum zuwa kudancin tekun na babban yankin ƙasar. Jami'an ƙasar Australia sun ce ƙasar ta shiga mummunar koma bayan tattalin arziki a hukumance kafin farko tun shekara ta 1990. Dokar kulle da kuma waɗansu matakai da aka ɗauka na daƙile yaɗuwar COVID-19 ta shafi kusan dukkanin fannonin tattalin arziki, yanda aka rasa dubban ayyukan yi. Ma'ajin ƙasar Australia ya bayyana lamarin a matsayin bala'i mafi muni da ƙasar ta fuskanta cikin shekaru da dama. rahoto ma'aikatar kididdiga ta kasar ya nuna cewa an samu koma bayan matsayin arzikin kasar da kashi 7 cikin 100 a kwata ta biyu na wannan kasar abinda ya fi muni da abinda kwararru a fannin tattalin arziki suka yi hasashe tun farko annobar ta coronavirus ta shafi kusan kowane bangaren rayuwa daga shaguna zuwa harkokin shakatawa da ayyukan hako ma'adinai da ilimi da kuma ayyukan yawon bude ido da kuma jefa kasar Australia cikin mummunar koma bayan tattalin arziki karan farko cikin kusan shekaru 30
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Ministan fasahar sadarwa na Nigeria Dr. Isa Alafantami ya ce sauyawa ma'aikatar fasali da aka yi a shekarar 2019 ya sa bangaren fasahar zamani na kasar bayar da gudunmuwa sosai bisa ma'aunin tattalin arziki na GDP. Ministan ya sanar da hakan ne a wata hira da wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka a birnin tarayya Abuja ga abin da
abinda zai baka sha'awa ko a yanzu inda za ka ga nasara in ka duba gudumawar fasahar zamani kawai ICT din ma zuwa ga gross domestic product GDP na kasa wato kaman kudin shiga da fita ko kudin da ake yake shiga ake kashewa ya karu da a tarihin Najeriya bai taba karuwa ba bisa ga rahoto daga National Bureau of Statistics bai taba samu ba a taba samu wannan nasarar ba a Najeriya sai a wannan karan cikin taimakon Allah alhamdulillah a karo na farko lokacin da zama minister adadin sa shine 13 ne cikin 100 amma a yanzu adadin sa ya kai 17.87 cikin 100 ba a taba samu wannan ba kari a cikin kasa da shekara ɗaya aka samu karin more than 4% ba a taba ba a tarihin Najeriya wannan ba iyawun mu ne ko wayen mu ba taimako ne daga Allah subhanahu wataala
a lokacin da ka zo idan ban manta ba kai kira ga kamfanonin sadarwa wayoyi cewa ya kamata su rage kudade da suke cajin mutane to amma sun rage din amma har yanzu zaka ga mutane suna kukan cewa gaskiya in mutum ya saka kuɗi sai kaga ba za a dauki lokaci ba sun janye masa kuɗaɗen ko akwai wani bincike da kake yi akai ko kuma kai ma ka ji irin waɗannan kuka da mutane su
naji korafe kuma yadda ka fara dan ayi canji a dan yi rage an yi a baya saboda ina da rahoto daga NCC dake tabbatar da sun sa an yi rage din saboda a bisa ga tsarin aiki ni ban cika mu'amala kai tsaye bangaren regulation da kamfanonin sadarwa ba sai bangaren policy wannan kuma ya shafi regulation gaskiya ta Allah waɗanda suke korafin akwai wanda suke da kashin gaskiya a ci ba kokonto a kashi kuma a matsayin waɗanda aka ba mu amana muna aiki tukur mu ga ya za a kawo ƙarshen wannan babban kalubalen da na samu shine a dukkan Najeriya ko daga ministry da na zo ne ko NCC ba su da wata na'ura mai zaman kanta da za ta zama kaman alkali da in kamfanin waya ya ce ka ci kuɗin ka kai maka ce ban ci ba ya dace kuma da tana da wani system da zai bincika ya gane shin abun haka ne ko ba haka ba to babu wannan tsarin abun da ake ciki shine in ka ce an cinye kuɗin ka kai suka ce a assist ce a kawo yadda aka ci data in suka kawo rahoto daga kamfanin wayan to shi kadai ne madogara babu wani abun da zai iya verifying ya tabbatar haka ne ko ba haka ba
to akwai amma wani abu da kuke yi wajen ganin cewa an inganta wannan din an kawo
to yanzu abun da muke shine muna bincike ta yaya za a samar da wani system mai zaman kansa da zai iya bibiyan kudin yan kasa na data da suke ci shin da dai ne kudin da ake dauka nasu ko ba da dai bane wannan shine yanzu abin da muke yi na farko ba mu samu technology ba amma muna nema amma babu shi zuwa na ba mu da shi ya zama independent mai zaman kansa yadda su kamfanin waya ke daukan kudin ka ya zama hukuma don ta kare haƙƙin talaka ta samar da wani tsari da zai rika bibiyan yadda ake cin datan ka a gani shin hakan ne ko ba haka ba to wannan bi hakika na rubuta takarda kai tsaye ga NCC su ne masu zartarwa ne abin da yake karkashi na shine ba su umurnin yadda za a yi nace su yi bincike dole a samo da wani tsari da zai sa mu rika sa ido mu ga ya ake daukan kudin yan Najeriya a waya
a gaida Sale Shehu Ashaka wasu daga cikin yan siyasar jihar Borno na ganin cewa hukumar zaben jihar mai zaman kanta bata yi zarfin tunani ba wajen tsaida ranar 28 ga watan Nuwamba na wannan shekarar a matsayin ranar yin zaben kananan hukumomi Haruna Dauda Biyu wakilin muryar Amurka ya aika mana da karin bayani a cikin wannan rahoton
yayin da hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno ta tsaida ranar 28 ga watan Nuwamban 2020 a matsayin ranar zaben kananan hukumomi na jihar. Wasu daga cikin yan siyasa a jihar na ganin cewa gwamnatin ba ta yi zurfin tunani ba wajen tsaida wannan rana. Wasu kuma daga cikin jami'an adawa sun ma nisanta kansu ne da shiga wannan zabe da suka soma da zargin cewa ba za a yi adalci a ciki ba. Tun a makon jiya ne dai hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno ta kira wani taron manema labarai inda ta bayyana aniyarta na gudanar da wannan zabe a dukkanin kananan hukumomi da ke fadin jihar. Da mata ce a yanzu hakan akwai wasu jami'u guda 18 da suka nuna aniyarsu na shiga wannan zabe. Alhaji Abdul Usman dai shine shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno da ma ya bayyana irin yadda za su gudanar da zabe musamman ma a wuraren da har yanzu ba a samu ingantaccen tsaro ba.
A all the 27 local governments amma duk wanda ba mu samu kai ba ko don tsaro to za mu yi IDP comes in the majority nasu suke.
Muhammad Shatima Kubur dai din jami'ar APC ne da ya ce ya kamata gwamnatin ta bai da hankali ne kan samar da tsaro a jihar maimakon mai da hankali kan zaɓuɓɓuka.
To tsakani da Allah in aka yi zaɓe shi wanda aka zaɓe shi a ina zai je ya zauna. Na yi imani in dai talakawansa ne zai zauna ya yi wa aiki to zalle ne zai je ya zauna tare da talakawansa ne. Amma mutum talakawa ma ba sa nan a wannan mazaunin da suke din. Eh in ka zo ka zaɓe shi a ina zai je ya zauna. Ga camp nan wani yana fafatawa yana ce yana so ya zama chairman na local government. Ga nan camp inda talakawansu suke billahi da zai ya kai wata tara bai je ya tsaya a kansu ba.
Da kuma tambayi Malam Umar Sanda shugaban matasa na jami'an PDP a garin Maiduguri ko bai ganin rashin shigansu wannan zabe sun toya kansu haƙƙi ne.
Ba mu toya kanmu haƙƙi ba saboda mun ma kare kanmu ne dan me yasa ba za mu shiga mutum ya shiga ya asarar dukiyarsa ya asarar energy sa ya asarar lokacinsa ba kuma idan ka ci daga baya ba ce baka ci to kaga wannan rashin shigan mu ya zama mana alheri ne tunda ba gaskiya ne za a yi ba kaman da kana ga APC suke fada kowa yana kokarin ya samu takara ya samu takarar kansa ne ko chairman ne ya san in ba shi takarar jami'an APC babu ya riga zama chairman na local government babu wanda zai tsaya ya tafada da shi ya je ya tsaya fada shi a wata dukiyarsa
ganin cewa akwai zargin da ake yi wa jami'ar APC mai mulki a jihar Borno na cewa gwamnatin yana da nasu 'yan takara da ma aka lamince musu cewa su zai takardar tsayawa takarar hakan yasa na tambayi shugaban jami'ar APC na jihar Borno Alhaji Ali Bukar Dalori game da wannan zargi ga dai abin da ke cewa
wannan magaganu cewa gwamnati zai kawo 'yan takara ko kuwa ya zabe chairmaninsa ko kuwa abun ma tiyace ka ne duk muna ji amma dukkan zargi ne ba gaskiya ba domin duk wanda sun zo sun doka form ba wanda sun zo na da gwamna ya ce ka bar wannan wane nake so babu shi sai dai illa mutane local government nasu su ne suna zauma da mutanen su ce wane yau kai ka yi hakuri gobe kai ma naka ne wayannan shine consensus da muke so in suka zantar ba mu da ba magana in ba su zantar akan consensus ba za mu fita fili a mu yi musu primary free and fair.
Alhaji Ali Bukar Daluri kenan shugaban jami'ar APC na jihar Borno ke bayani game da zargin da ake wa gwamnatin na tsaye da wasu 'ya'yan gidansu a matsayin 'yan takara. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Wayar salula ko wayar hannu tana ɗaya daga cikin abubuwan jin daɗin rayuwa ga bil'adama a cikin ƙasashen duniya ciki har da Najeriya. Wayar salula dai ta taimaka a birane da ƙauyuka a wajen sada zumunta, kasuwanci, ciniki, ayyukan gwamnati da ma ayyukan ma'aikatu da dai sauransu. Wasu 'yan Najeriya da ke zaune a jihar Oyo sun bayyana ra'ayoyinsu a game da amfanin wayar salula.
Number you are trying to
call is currently switched off.
Please try again later. Thank you.
Nini Ali Gure mai injin. Kana amfani da wayar hannu?
A sosai kuwa. Tun shekara nawa kake amfani da wayar hannu? Yanzu na shekara 20
nake da wayar hannu. Menene muhimmancin wannan waya gare ka?
Wayar da mu aina saboda kasuwanci da lokacin da ake cikin jahiliya. Ku ka da son kai ba da sako zuwa wuri sai ka rubuta takarda, kila takarda ka minta kai sa in san makonni ka minta inda ake so. Amma yanzu a cikin minti daya ko ina kai bugada kowa ba magana komai kuma bai bukata ka ta biya ba cikin ka wata lokacin kama.
Wacan tana da amfani gare ka sosai.
A sosai a karkar kasuwanci ma yanzu idan an sai kaya ina son gaya mai kaya ga yanda aka ta a cikin minti daya zuwa biyu sai in gaya mai mashi juna kuma in an Allah sa an samu an wanke wani abu kaga shi kenan.
Suna na gaga Muhammad kana amfani da wayar salula? Gurgudo ina amfani da ita. Tun wani lokaci yake amfani da wayar salula? Ya mu Allah na tun gaje kara kusan 19 ina amfani da waya. To akwai bambanci da lokacin da baka amfani da waya da lokacin da kake amfani da waya?
Eh akwai bambanci kwarai.
Menene bambanci?
Bambanci abu mai yawa na yanzu ina ba da sako kamin sakon ya iso kuma ya zabata wanda zan ba sakon ya sanar da cewa wani abin yana nan sannan ba da bayan haka na ina ya sada zumunci yanzu kace mutuna na mun shekaru ba mu ganshi ba in kira shi don kana China ina ya kiran kana kuma bukata ta tabiya bayan haka nan kuma sannan hakikanin gaskiya ina kasuwanci da waya har yadda baka zata ba ko yana da wata illa gare ka mutum ya so illa shi ke samu illa ga waya ni hakikanin gaskiya a waje na waya ba ta da wani illa
sunana Abubakar dan gidan gero
ka san wayar salula hannu
na kusan sai wayar salula ina da ita
don me hake da ita
ina amfani kiran yan uwa da abokan arziki sai kuma irin wannan WhatsApp da muke yi muna taimaka ma kasuwancin mu da shi mu tuttura ma bako Abu ya gani kuma ya sayi
waya ta dade gare ka
eh ta dade gare ni
tun wani lokaci
to insha Allah waya tun 2002
2002
ne take 2002 kuwa insha Allah har yanzu na wani wanda ita nake amfani da waya
a wancan lokacin wace irin waya ka fara amfani da ita
to waya da na fara yi da ita takeno ita na fara yi da ita
irin ga mallan ka shafa
ita irin da ba mallan ka shafa ba wannan karama dai
irin garo-garo
dannan wanda aka sai suwa
ka taba yin mallan ka shafa
eh to na taba yi yanzu ba da dadewa ba
ya bambancin mallan ka shafa da garo-garo
eh to ita garo-garo dannan ita kana kiran abokan arziki da yan uwa wasu abubuwa na duniya ba ka gani saboda mallan ka shafa ana jiba abubuwan da aka yi a duniya a ciki
kamar irin YouTube da Twitter
da kuma Facebook da Instagram
to
ana gani insha Allah
amma dai waya na da amfani gare ta
tana ko da amfani gare ni
to me zaka ce ma wadanda ba su amfani da waya
to wadanda ba su da waya kaga su suna cikin duhu saboda akwai lalurar da zata kama kana son lalura gida ko kuma in kana lura da abokanan ka baka kusa kuma baka da isa kaga abun ya like ma
suna na magaji dan mallan gada wanda
ka san wayoyin salula kala ko iri
eh ko dai insha Allah na
kamar kala nau ka sani
kai ko kusan kala goma na sani
to wace iri ka taba amfani da ita cikin wayoyin nan
farko dai sajen da Nokia da touch kai duk wayoyin ga gurgurdo ba wanda dai bai ba in ba manya wayoyin nan kure kole ba
to ya kake amfani da su
to ina amfani da su ina bugawa ga yan uwa na waɗanda suke gida mu'amalolin da rikai da mutane duk ina yi harkar banki duk ina yi da waya
waya ka ta taba yin tangarda
gaskiya so guda
wace irin tangarda da kai ma
to tangarda ina bugawa tana kiyawa ina buga tana musamman dai irin ga Joni tana kullewa gaba dai sai kawai ta kulle mini da sama da zan yi kuma da bayan sai ta bude
da kanta
eh insha Allah
wani irin alfanu zaka cewa ka samu ga waya
kai wallahi sai in ce yayi kamar dubo don bai amani sai alfanu nake samu duk inda nake ina tambaya gida da yan uwa na da wadanda nake mu'amala da su na harkar kuɗi na sana'a kasuwanci na duk ina mu'amala da su duk gaskiya ko da wani lokaci dai waya ita dai gaskiya ko da dare ma ina nan tare da ita ban kashewa ko da wani lokaci saboda tunanin irin haka
to lokacin da baka da waya yaya ka ji
kai wallahi yanzu kan ma ban ya ma zama ban da waya indai da hankali na da lafiya na ban ya zama ban da waya gaskiya ban ya
sunana Kyari Ali Bukar
kana amfani da waya
ina amfani da waya sosai
to menene amfanin ko kuma muhimmancin waya gare ka
gaskiya akwai amfani sa yana da yawa ma wallahi
ba masu saurare amfanin waya kadan
eh to yanzu nan zaka iya ka kira mutum da yake nisa ku yi magana da shi ras ko baka ba sannan ya je ka ka ji shi in an yi ruwa a Maiduguri zaka kira an yi ruwa Maiduguri sai bai zai kira ka ya ce an yi ruwa ba Maiduguri yau haba eh kaga wanda yake Lagos sai ya ji labari an yi ruwa a Maiduguri amfani sannan kuma akwai amfani na da yawa kamar misali yanzu harkan kasuwanci gaba daya kuma wata ba daya harkan waya ya da mata gaba daya su suke yanzu ba wanda aka baya baya in kana so ka ji labarin gidanka in kana Maiduguri ko kana Gombe ka ji labarin wanda yake iyalin ka suna Sokoto kaga zaka ji labari koras ya su waye waye gaba da zaka tambaya ka ji labarin yaran ka komai kaga kwa wannan abu ba ci bai da amfani ba gaskiya na amfani wa wajen mu
sunana Umaru Lamido
kana amfani da wayar salula ko wayar hannu
ina amfani da wayar salula
to menene amfanin ta gare ka
amfanin wayar salula yana da yawa tana da sharri tana da amfani
menene amfanin ta
amfanin ta dai kaga kana hada zumunci da ita bukatu da yawa wani dan uwanka da ka dade baka gani ba kana iya sada zumunta da shi ka kira shi ku yi magana kuma kana iya kai amfani da shi ka loda mai wasu kuɗi da wanda zai amfani da su kaga amfani ne
to menene sharrin ita wayar salula
to sharrin salula yana da yawa komai ana iya a hada da ita ana hada ai sata da ita ana iya sharruka dai kala kala ana iya hada ai da ita sata mutane fashi da sauran su duk ana iya ai da salula komai ana iya ai da ita
sunana Muhammadu Saminu Tela jikan Hajiya Gambo dan Kofa
kana amfani da wayar salula
ina amfani da ita duka layi ma ina ri
menene amfanin wayar salula gare ka
gaskiya amfanin tana da yawa saboda ina son sada zumunci da kanan ko zuwa ko ina insha Allah rabu cikin minti kalilan zan biya bukatu na cikin kuɗi kalila kuma bayan haka kuma ina jin dadin rike ta a hannu saboda ba in ma ban da caji a waya ta ban jin ma dadi saboda gani nake kamar na samu rashin lafiya kai duk wanda ya rasa waya ma bai da waya a hannu da shi da kurma tafiyar sa daya
sunana Hassana Muhammad
ke ta bari ka waya hannu
sosai ma ga ta a hannu na
me zaki ce a game
da wayar hannu.
Ai wayar hannu ta taimaka ma kowa da kurma ne muke amma yanzu na da kunne. Saboda in kana son magana da dan uwanka duk kasar da kake a duniya za ka yi magana da shi kaman kana tare da shi. Za ka san lahiyar shi zai san lahiyanka. Har ma in ka nebe shi baka same shi baka shiga damuwa. Menene ya samu wani? Muna da amfani da waya kurrai da gaske ni dai.
To waɗanda ba su amfani da waya me zaki ce musu?
Su yi kokari su ma su shiga zamani har tsohuwa nika wana amma na shiga zamanin waya. Jikoki da ƴaƴaye da suke ba ni tare da su zan yi magana da su lahiyar Allah.
To me yasa ku mata kuka shiga yin amfani da waya yanzu?
Saboda mun gane amfanin ta ne. Za ka yi magana da dan uwanka za ka yi kai ka kalli ma dan uwanka kana kallon dan uwanka na kallon ka kana magana da shi.
Wato ta hoton bidiyo ke.
To sosai ma kwarai. Ko da tsofaffi muka jikokin mu sun nuna mana.
Muke iya wannan na bidiyo.
Ah na iya jika ta tana nan gaba na ina kashe kuɗi don ta san abin da zamani yake ciki.
Sunana Dauda Dodo.
Menene amfanin wayar salula gare ka?
Ah tana da amfani kwarai wallahi. Kwarai gaske. Saboda mun sami yanayi wanda da abu zai faru kana nan ibadan mu. Abu ya faru a Arewa sai ka so sati baka ji labari ba. Amma yanzu da zarar abu ya faru minti 5 ka ji abin da ake ciki. Dan haka mu alhamdulillah gare mu. Mun sami ci gaba kwarai wallahi. Kwarai gaske.
Sunana Ganiyatu Suleiman. To ni a gari Ibadan nake.
Menene amfanin wayar hannu gare ki?
Amfanin waya gare mu gashi ko ku wani matsala ne da buga mu da fada mu. Saboda amfanin waya tana da kyau kwarai wallahi wallahi amfanin waya kwai akwai kyau. To yanzu an bar yara gida yanzu ko ku wani matsala yara dai kira wayanka. To mama kaza kaza to kai kuma yaki ya tambaya ya labarin su kun karya ne ko ko me kuke yi a gida ne shine yara kuma da gidi kuma za su kwanta da hankali. Ni ko dai kwanta hankali wuri duk ko ina nake.
Wasu mutane na cewa waya tana da illa.
Gaskiya akwai wani su kuma yara kuma ana yi browse da shi suna yi kamar yawu da shi shine aka ce akwai wani matsala kan shi.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kura-kura har yanzu shine ke rike da ƙarfi ko ikon tafiyar da hukumar kwallon ƙafar ƙasar Ghana GFA daram bayan kotu da yin gara a lamarin wasannin motsa jiki ta yi jifa da ƙarar da Wilfred Osei Kuku ya kai akan hukumar a ranar Laraba. Ita ƙungiyar da ke da matsugani a Swiss ta yi watsi da duka lamura da fama ya ɗaukaka tana mai faɗan cewar bai dace ya shiga takara na shugabancin hukumar ba kamar yadda aka nuna kuma aka ci shi tara. Shugaban tsohuwar kwamitin daidaita lamuran kwallo a nan ƙasar Dr. Kofi Amwaku ya ce an wanke tawagan aikinsa a dalilin na wato sakamako da kotun daidaita lamura ta gabatar dangane da shari'an nan na hukumar kwallon kafan ƙasar Ghana a ranar Laraba. Kotu dai ta gabatar da hukuncinta ne a ranar 2 ga watan Satumban shekara ta 2020 akan kuka da fama ya kai cewar an haramta masa shiga takar wadda zai shugabanci hukumar kwallon kafar ta kasar Ghana ta haramtacciyar hanya. Ma'aikatar minista da ke kura da matasa da wasannin motsa jiki ya gabatar da sakon taya murna ga jagoran Premier League din Ghana kuma sai Asante Kotoko a yayin bukin cika shekaru 85 da kafuwarta. Porcupine Warriors yana bukin cika shekaru 85 ne tun sa'ar da aka kafa ta a ranar 31 ga watan Agusta na shekara ta 2020. Klabun din da ke da matsuguni a Kumasi dai ita ce ta yi kan gaba a ainihin Premier League din Ghana yanda ta lashe Premier League din su 23. Reverend Osei Kofi tsohon dan wasa kuma wadda ya taba koyar da kuma Asante Kotoko wasa ya bayyana cewar a wurin wasu Asantawa kuma sai Asante Kotoko wani karamin ubangiji ne ya ce mai yasa ya faɗi haka ya ce a lokacin da suke wasa shi da Unfum suna da wani masoyin da saboda tsananin ƙaunar da yake wa wasan ƙwallon ƙafa suka kasance a wannan lokaci
a jere sun sha kashi sau uku ya tunkare su suka nuna masa cewar ai sun tafi neman taimakon matsafiya ce sai an kawo mutum su iya cin wasannin su wannan mutum ya tafi ya kawo ɗansa ya mika cewar ai aikin tsafi da shi domin kwatako su koma turbar cin wasannin su akan haka ne yace a wurin wasu asantawa kuma sai asanti kwatako karamar ubangiji ne da wannan labari mai ban mamaki na asanti kwatako muka iso karshen share labarin wasannin na yau Ridwanul Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra
Madalla yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Amurka da Mexico na shirin tattaunawa cikin kwanaki 90 game da damuwar Amurka kan cewa shigowa da ƴaƴan itace da kayan lambu na ƙasar Mexico na iya cutar da manoman Amurka. Ofishin wakilin cinikayyar Amurka Robert Lighthizer Ya sanar a ranar Talata cewar Amurka na son ta yi nazari musamman kan shigowa da ƴaƴan itace irin su strawberry, tattasai da sauran kayayyaki da ke saurin lalacewa. Mataki da zai iya haifar da sanya haraji. Shugaba Trump ya fahimci kalubalen da manoman Amurka ke fuskanta kuma ya dauki alƙawari wajen ingantawa da kuma tabbatar da daidaiton kasuwanci ga dukkan manoman Amurka, inji Lighthizer a cikin wata sanarwa. Jami'ai daga Vietnam da China sun sadu a wannan makon bayan da an kwashe watanni ana takaddama game da teku ciki har da batun jirgin ruwan da ya nitse da gwajin makamai masu linzami. Ministan tsaron ƙasar China Wei Fenghe ya gana da jakadan Vietnam a China Pham Su Mai a Beijing. Masana harkokin siyasa na Asia sun ce bangarorin biyu na neman warware rikicin tsakanin makwabtar Asia don kada rikice-rikicen da aka yi fama da shi kwanan nan ya ƙara muni. Wani bidiyo da aka ɗauka tare da wayar salula ya nuna wasu masu shakatawa bakin teku a Grand Canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan ƙasa masu shigowa. Wani jirgin ruwa da ke gadin gabar teku mai suna Savamar Mankalani ya shigo cike makin da cunkoson bakin haure 49 a cikin kwale-kwale mai rauni yayin da wasu masu yawon bude ido suke shakatawa kan babur din ruwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alheri ku huta lafiya. Don't put me under the